بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقول يا الله سبحانه وتعالى ليسر هدور معوانا سافيا ودمكي فاتح تزممنا من البركة wannan safiya ta Asabar 26 ga watan Rajab hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1433 wanda ya daidai da 16 ga watan 6 na shekara ta 2012. Kuma ga munan dai muna ta matsowa kusa da Ramadan. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu kuma ya sa mana cikin salihan bayinsa da za su yi ibada a ciki. Ci gaba da karatunmu na littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaitan. Nas'alullahu ta'ala an yaj'alana min awliya'i ay awliya'illah. Yau za mu tashi kan fasali ko da yace sifatu awliya'illahi ta'ala. Malam Ibn Taymiyyah yake cewa wa idza urifa, in har aka san annan nasa fihim awliya'ur rahman wa awliya'ur shaitan, in har aka riga aka gamsu, la'alla dama tun lokacin da malam ya sama littafinsa suna da wannan suna cewa bambancewa tsakanin waliyan Allah da waliyan shaitan. Ila wani zai ce to kai malam ina ka samu dalili cewa Allah yana da waliyai kuma shaitan yana da waliyai. To a darasinmu dai na makon da ya gabata ya yanke mana wannan kokonta, duk wata aya da take Qur'ani da take da alaka da wannan kusan ya kawo mana ita sai yan kadan, wanda ya tabbatar mana cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana da waliyai, shi yasa musu suna waliyan Allah. Tunda ko yasa musu suna kuma yana da wasu akwai shaydan kuma yana da wasu waliyai shi ma da sunan su waliyan shaydan. To tunda aka sa wannan sunaye guda biyu, a ce an bar mutane haka ba tare da an bayyana musu waɗanne ne waliyan Allah, meye sifofin su, waɗanne ne waliyan shaydan, menene sifofin su, a ce a bar mutane haka wannan mumtani'u, wani abu ne da ba zai yiwu ba a shar'ance. Allah baya haka, in har ya faɗi abu to ya kan bayyana me ake nufi da shi. Shine malam yake so ya gaya mana anan, sai yake cewa wa idza urifa, in har aka san annan nasa cewa su mutane fihim awliya'ur rahman, a cikin su akwai waliyan mai rahama Allah kenan subhanahu wata'ala, wa awliya'u shaytan, akwai kuma waliyai ga shaytan, yace fa yajibu an yufarraqa baina ha'ula'i wa ha'ula, to wajibi ne a bambance tsakanin waɗancan da waɗannan, kama farraqa Allahu wa rasuluhu bainahuma, kamar da Allah da manzansa suka bambance. An san waliyai, in dai aka ce waliyai to waliyan Allah salihan bayi, in kuma aka ce waliyan shaytan su ma an san su. Fa awliya'ullahi, su waliyan Allah dai, humul mu'minuna almuttaquna, sune muminai masu bin dokokin Allah masu tsoron Allah. Qala ta'ala, kama qala ta'ala, kamar da Allah madauki yake cewa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, lalle waliyan Allah subhanahu wa ta'ala ba tsoro a kansu kuma ba za su yi bakin ciki ba bisa abin da ya gabata. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, sune waɗanda suka yi imani kuma suna bin dokokin Allah. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتكن حديث النن صحيح واند بخاري يرويته دق أبو هريرة رضي الله عنه دق من ذن الله صلى الله عليه وسلم يقول قال سوى النبي صلى الله عليه وسلم آياته يقول الله الله سبحانه وتعالى ينا سوى man adali waliyan, duk mutumin da ya gaba da wani waliyi nawa, faqad barazani bil muharaba, to yayi fito na fito da ni da wajen yaki. Wannan lafazi na barazani, malam Salih bin Abdulaziz Ali Sheikh yake cewa a ƙasa Sheikhul Islam da'iman istidlaluhu bil awwal yace Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kafa dalilin sa da yake da na farko wato da cewa faqad barazani bil muharaba yana farawa ne da wannan lafazi faqad barazani bil muharaba inna yace wa hadha al lafz wannan lafazi kuwa laysa fi kutub al sihah baya cikin ingantattun littafai amma zaka ga Ibn Taymiyyah din da ya amfani da hadisin nan zaka ga wannan lafazin yake kawowa kuma lafazin ba shine na Bukhari din ba kaje Bukhari ba shi zaka samu ba a cikin wata riwaya ce inda ya haddace wasu suna cewa yana cikin musnad na Imam Ahmad amma baya ciki bayan binciken da wasu malamai suka yi zan dai mana magana insha Allah mun gama wannan hadisin mun gama karanta shi to sai ki cewa inna ma huwa inda Abi Nu'aymi wannan lafazin a wurin Al-Hafiz Abu Nu'aym Al-Asfahani yake a cikin littafin Sahihiyatul Awliya Abu Nu'aym Al-Asfahani yana cikin malaman karni na 6 a shekara bayan 500 haka ya rasu babban malami ne kuma yana da littafi da ya sa masa wannan suna Hilyatul Awliya Hilya ana nufin ado na waliyai kuma ya kawo zaka iya cewa tarjama kamar yadda ake rubuta littafan tarajim tarajim ana nufin tarihin malamai da labarai a kansu to ya kawo waɗannan abubuwa a littafin duk wanda ake sa zaton waliyi ne a ma'auni na shari'a tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su ne manyan farkon waliyai daga al-asharatul mubashsharuna bil janna ya dauko haka ya biyo da istihadin sa kuma da hadisai da kuma nassoshi dai da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan waɗannan al'amura to yana da wannan littafin a ciki ya kawo wannan hadisi kuma lafazin da ya amfani da shi bayan man adali waliyan to shine wannan cewa faqad barazani bil muharaba hadisin da yana da lafuzza daban akwai inda ma yazo man adali waliyan maimakon ada wanda ya cutar da akwai lafuzza dai daban-daban amma dai wanda yake bukhari ne yazo da shi shi yafi inganci duk da maganar da take kansa shi ma kamar da zamu ji yake cewa wa inda ghairihi hakanan bayan Abu Nu'aym wani kuma dai banda ba Abu Nu'aym din ba ya rawaito hadisin kamar At-Tabarani shi ma ya rawaito hadisin amma nasa isnadin da'ifi ne yace wa inda ghairihi min al-kutub ghair al-mashhura akwai kuma dai wannan lafazin faqad barazani bil muharaba din a wasu littafan banda Abu Nu'aym din daga cikin littafan da dai ba mashhurai ba ولعله اخذها من بعض المستخرجات لالا وتقيل يا دوكي wannan lafazi ne daga wasu daga cikin almustakhrajat littafin da ake cewa almustakhrajat littafin ne da wani malami zai zo bayan dai daga cikin ashabul kutub da suka gabata sai ya zo ya ce zai bi ya ruwaito wasu hadisan daban waɗanda shi mai littafin bai ruwaito ba amma ta hanyar irin malaman da shi wannan mai littafin ya saba ruwaito hadisai daga gunsu akwai dangane da Bukhari da Muslim akwai al-mustakhraj ko al-mustadrak na al-hakim haka ya zo ya yi wa Bukhari da Muslim sai ya ce wannan hadisai ne ni na ruwaito su ya kamata a ce Bukhari da Muslim su ruwaito saboda malaman da ya ruwaito daga wurinsu su ne irin malaman da Bukhari ya saba ruwaito hadisi daga gunsu wannan shi ake ce ma sharadin Bukhari da Muslim din ma'ana ruwaito hadisi ta hanyar Bukhari ai ba ta hanyar shi malam Bukhari ba amma ta hanyar malamansa sai abu malamansa waɗanda ya saba ruwaito hadisi daga gunsu sai a ruwaito hadisi to wannan shi ake ce ma mustakhraj yawa shi ne ma'anar mustakhraj ko mustadrak to akwai kuma mustakhraj na abi awana shi kuma iya sahihi muslim yayiwa yawa akwai al-mustakhraj na abi awana shi ma ya bi malaman al-imam muslim ya fito da hadisan da ya kamata yi a ganin sa ya kamata a ce al-imam muslim ya rawaito hadisi daga gunsu kuma ya roto waɗannan hadisan bi ainiha amma bai ruwaito ba wani shi ake cewa mustakhraj to shine malami yake cewa kila ya dauko ne daga wasu daga cikin mustakhrajat irin littafin nan a waɗanda ina ne wuri yace ka mustakhraj abi awana kaman mustakhraj na abi awana wannan yana cikin manyan littafin masu fadi da aka aiki akan su a Jami'ar Madina na san al-Qism ulumul hadith aka rarraba shi zuwa ga masu bahasi dalibai matakin digiri na biyu da na uku suka yi aiki a kai daga cikin waɗanda suka yi aikin akwai malaminmu Dr. Bashir Ali Umar yana cikin waɗanda suka yi aiki a kan wannan hadithin a lokacin rubutun masters mustakhraj abi awana yanzu an hada aikin da suka yi din an buga shi a littafi babba aw mustakhraj al-isma'ili ala al-bukhari min ala din tafadi yawa ko mustakhraj na isma'ili akan bukhari wa nahwi dalik da makamancin waɗannan irin littafai ce li'annahu indahu inayatun bil jam'i bayna sahihi bayna sahihaini lil humaydi yace saboda ibnu taymiya yana da damuwa yana da mai da hankali shine ma'anar inaya yana da kulawa da al-jam'i bayna sahihaini lil humaydi al-humaydi yana da littafi al-jam'i bayna sahihain to ibnu taymiya ya kula da shi sosai ma'ana yana da damuwa da shi yana haddace abubuwa a cikin sa fala'alla daga cikin irin waɗannan ya dauko wannan lafazi yace al-maqsud anna hadha al-lafza mimma yu'taradu bihi ala shaykh al-islam kathiran yace wannan lafazin yana cikin lafuzan da da yawa akan ce ibnu taymiya da bai amfani da su ba dan ba su ne suka zo a sahihin hadithin ba yace li anna hadha al-lafza ghayru ma'rufin wannan lafazin ba a san shi ba ma'ana faqad barazani bil muharaba wannan lafazin yace ba shine wanda aka sani ba wal lafzul ma'rufu fi sahihain lafazin da aka sani a bukhari da muslim shine faqad azantuhu bil harb ko najin koku wanda kuka haddace kenan in mutun ya duba arba'un an-nawawiyya akwai shi a ciki anko yawa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wannan shine lafazin da yake shine ingantacce amma wancan ibnu taymiya ya dauko shi ne daga wasu littafan daban kasancewar haddasa mai fadi ce shi yasa ina jin na taba gaya mana sau da yawa zaka ga a hadisai ko da akwai su a bukhari da muslim zaka ga lafazin da ibnu taymiya ke kawowa galibi zaka same su a musnad na imam ahmad kasancewar yana cikin waɗanda suka haddace wannan littafin duk da yawan sa yafi bukhari yawa sosai da sosai amma damuwarsa da haddasa mai karfi ya haddatu nan ya haddatu nan ita zaka ji ta sa ya kawo wannan lafazi ya kawo wannan wato lafazi kuma dama dai insani haka yake to shi abin da malam ya tambihi anan sannan sai shi hadha huwa al-ma'ruf wannan shine hadisin nan sananne fil hadisi al-musamma hadith al-wali wannan shi aka sani kuma shine mashhuri a hadisin nan da sunan sa kenan hadith al-wali babu hadisin da ya magana akan waliyi irin wannan hadisi cewa akwai Allah yana da waliyai kuma har a ware su a ce wannan abin nan su ne waliyan Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisin ƙuru-ƙuru yake akan magana akan wannan babi ɗin mu ƙara salafazin hadisin sai mu zo mu ji abin da malamai suka faɗa akan hadisin to yana cewa Allah maɗaukaki ya ce man adali waliyan duk mutumin da yake gaba da waliyina faqad azantuhu bil harbi to ina sanar sai shi da yaƙi babu kuma ɗan adam inda zai iya yaƙi da Allah subhanahu wa ta'ala aw faqad yawa wannan ya kawo wannan lafazi ne cewa faqad barazani bil muharaba kamar da ibnu taymiya ya kawo aw faqad azantuhu bil harbi ko kuma kamar yadda yake a cikin bukhari faqad azantuhu bil harbi in na farko ne faqad barazani yayi fito na fito da ni bil muharaba da yaki dai lafazin kuma faqad azantuhu bil harbi wato ina sanar sai shi da yaki to sai kuma ya ci gaba yace wa ma taqarraba ilayya abdi bi mithli ada'i maftaradtu alayhi wannan shi ma wani lafazin ne ko wa ma taqarraba ilayya abdi bawana bai kusanta da ni ba ma'ana bai taba kusanta zuwa gare ni ba bimithli maftaratu alayhi a wancan riwaya anan kuma inda ya kawo bimithli ada'i maftaratu alayhi bai taba kusanta ta da kwatankwacin abinda na farlanta a kansa ba a ce ya bada abinda na farlanta a kansa to babu abinda aka kusance ni da shi irin wannan inji Allah subhanahu wa ta'ala yace wala yazalu abdi bawana ba zai gushe ba ya taqarrabu ilayya yana kusanta ta yana neman kusanci da ni bin nawafili da nafilfili hatta uhibbahu har sai na so shi nan kun ga nassi ne cewa wa ma taqarraba ilayya abdi bimithli bimithlin nan wani lafazin ne da yake nuna yake fassara wancan lafazi da muka haddace ce wanda yake cewa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi haka ne ko yawa ba wani bai taba kusanta ta da wani abu fiye da wanda yake nafi so fiye da wato ace ya kusance ni da farilla ba kuma wannan sai ya zama nassi akan cewa Allah ya fi son farilla akan nafila mun gane wannan yawa ma'ana da ma'ana in aka fifita ga nafilfili ga farilla wanne Allah ya fi so Allah ya fi son farilla duk mutumin da baya farilla to nafilarsa ba ta da amfani mun gane wannan yawa dan ya zama shine asasin sanin wali shine farko mai yin farilla kaga ashe wanda zai dauke wa kansa farilla yace ya shiga wata wani tsari na wata ibada har ya kai matsayin da yanzu farillu sun sauka a kansa to ba waliyin Allah bane siffa ce mai kyau ta waliyin shedan mun fahimci wannan matakin farko na zama wali ga Allah shine zama farilla daram garau ana sallah tare da mutane ana azumi tare da mutane ana aikin haji ba za a ce masa kauyanci ba mun fahimci wannan ana kuma umara ana sauran abubuwa ko da ke umara ba farilla ba amma ana aikin haji ana azumi ana bada zakka ana kuma sauran wajiban addini in ana wannan to sai a ce nafilfili kuma za su taimaka su tallafa wa waɗannan inda aka samu gibi a farilla sai kuma farilla ce amfani nafila ce amfani ai farilla ce amfani saboda an hada da waɗannan nafilfili ko kuma kai nafila ce amfani saboda farilla ta samu gun zama ina ji ne kun fahimci abin da nake nufi yawa ba dama mutum ya zama wali baya farilla ga Allah subhanahu wataala sai dai ya zama ya yaudari kansa saboda nassin wannan hadisi sallallahu wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawana ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilfili har sai na so shi fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu idan na so shi sai in zama jinsa alladhi yasma'u bihi wanda yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi da ganin sa da yake gani da shi wa yadahu allati yabtishu biha da hannunsa da yake damka da ita wa rijluhu allati yamshi biha da kuma kafarsa da yake takawa yake tafiya da ita fa bi yasma'u da ni yake ji wa bi yubsiru da ni yake gani wa bi yabtishu da ni yake damka wa bi yamshi da kuma ni yake taka kafarsa yake tafiya wala in sa'alani da zai roke ni lalle in ya tambaye ni wani abu ya roke ni la u'tiyannahu to lalle zan bashi wala in ista'adani kuma lalle da zai nemi tsari na la u'idannahu to zan tsare shi duk muna jin wannan ko zamu dawo mu magana sharhin ma'anonin abin da ke ciki wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu duk wannan akwai shi bukhari wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabd nafsi 'abdi al-mu'min Allah shi ban taba kai kawo akan wani abu da zan aikata shi ba wato in yi taraddudin in yi ne ko in bari taraddudi an qabd nafsi 'abdi irin yadda nake kai kawo lokacin da zan karbi ran bawana mun fahimci wannan yau bawan Allah waliyin Allah lokacin da Allah zai karbi ransa yana taraddudin ya karba ne ko a kyale shi ya karba ne ko a kyale shi shine ma'ana bai taba taraddudi akan wani abu wanda zai aikata shi ya rika a kaman irin yadda yake taraddudi akan wannan ba. Zamu zo mu ji da duk maganganun da malamai suka yi na bayanin wannan insha Allah. Yace yakrahul mauta, shi muminin nan bawa na yana kin mutuwa, wa akrahu musa'atahu, ni kuma ina kin ummuna na masa musa masa ya dandani dacin mutuwa, shine ma'ana. Wala budda lahu minhu alhalif, wa ba shi da makawa sai ya mutu. Wannan shine karshen hadisi. Shine Ibn Taymiyyah yake cewa wa hadha asahhu hadithin yurwa fil awliya'i, wannan hadithin shine mafi ingancin hadithin da aka ruwato a duniya kakaf dangane da maganar waliyai, ba wani hadithin da yake wannan. Yawwa, fa bayyana an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu man ada waliyan lillahi, annabi sallallahu alaihi wa sallam annan ya bayyana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa duk mutumin da yayi adawa da wani waliyi na Allah, faqad baraza Allah bil muharaba, to yayi fito na fito da Allah wajen yaki, ma'ana kaman yace to ga ni zan yi yaki da Allah. Kaga kuwa idan mutum ya fahimci abin da ke cikin wannan hadisi, to ba shi ba zancen yayi muharaba ya ce zai iya tinkarar Allah subhanahu wa ta'ala, dama Allah ne ba mu labari shi shirya in ya isa cewa zai yaki da shi, ko yau ba mutumin da isa ya fito ya ce gashi zai yaki da Allah ba, babu wannan mutumin. To wannan hadisi, kafin mu yi magana akan waɗancan ma'anoni, hadisi ne kamar da muka ji yana cikin sahihul Bukhari, to amma yana cikin hadisan da aka samu wasu malamai kaɗan sun yi magana akan sa ta ɓangaren inganci. Abinda muka sani shine duk hadisan da ke cikin Bukhari hadisai ne ingantattu, babu rikici akan su. To an samu wasu malamai lura da wani daga cikin masu ruwayar a wannan hadisin, ana ce masa Khalid ibn Makhlad al-Qatwani, daga wurin sa aka rawaito wannan hadisin, daga Sharik ibn Abdullah an-Nakhai wanda ya saba ruwaya daga Anas din nan, kuma shi kansa akwai irin magana a kansa har ta kai ga al-Imam adh-Dhahabi da ya tashi magana akan wannan hadithin, yana cewa hadha hadithun gharibun jiddan, yace wannan hadithi ne ba a saba da jin sa haka ba, ma'ana ba kone, in an ce gharibi ma'ana abin da ke bai saba a saba sanin sa haka ba. Sai ce walaula haibatul jami'i sahihi, ba dan kwarjinin sahihul Bukhari ba, la'adattuhu fi munkarati Khalid, da na faɗi cewa wannan hadithin yana cikin munkaratin Khalid ibn Makhlad al-Qatwani, in ji Dhahabi, li gharabati lafzihi, saboda lafazin akwai baƙunta a cikin lafuzin, wasu abubuwa da ya zo da su, wa li annahu mimma yanfaridu bihi sharikun, kuma saboda Sharik ibn Abdullah an-Nakhai yana cikin waɗanda ta hanyarsa kawai aka samu wannan hadithin, wa laysa bil hafizi, shi kuma ba mai hadda ne sosai ba. Wannan shine nassin maganar Dhahabi akan wannan hadithin. Amma Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani a Fathul Bari da ya zo kan hadithin ya sharhin sa, ya kawo wannan maganar ta Dhahabi, sai ce amma wannan maganar ta Dhahabi ba haka take ba, hadithin nan ingantacce ne, kasancewar ba kamar yadda shi Dhahabin ya faɗa ba cewa ba a ruwaito shi sai ta hanyar Sharik ba. Na'am, magana akan Khalid ibn Makhlad akwai, amma kuma ba shi kadai ya tafarrudi da wannan hadithin ba, amma ba a fashi ba, akwai dai magana akan sa, sai shi haka nan Sharik ba shi kadai ya tafarrudi da wannan hadithin, amma an ce tafarrudi ana nufin ya zama shi kadai ya ruwaito babu wani. Ibn Hajar ya biya kwalkwale sai da ya samu hadithin nan yana da hanya takwas daban-daban, akwai rauni a wasu, akwai ƙarfi a wasu. Yace wannan hadisi ba zancen a raunin shi. Malam Nasiruddin Al-Albani shi ma yazo ya jefa nasa kokarin akai. Farko kasancewa da ya karanta maganar Dhahabi, shi ma ya tafi zuwa ga raunin hadisi, sannan daga baya yace amma ga maganar nan ta Ibn Hajar ya kawo hanyoyi guda takwas sai yace amma shi a ganin sa hanya ta wani hadisi tana karfafa wani hadisin ne in ita ma tana da karfi idan ko ya zama cewa dukkan hanyoyin akwai shiddatu dha'fi to shadidu dha'fi baya karfafa wani hadisi sai dai akwai dha'f da ake cewa dha'fan munjabiran الضعف المنجبر شيني وتولون النذاء إيه جارة شيء أن تلف مثلا مثلا جبر جبر شيني أجارة كريه أو شيء سا أكي شيء ما ونن أبن دا أكي ساو نفلستا أكي شيء ما تجبيرة جبيرة أصلا جبر شيني جارة أبو يا كرك شيء كجارة شيء يا كري أميك أدى شيء يوا الضعف المنجبر شيني وإله ونن حديثه معنى حديث ديك ميلون النذاء إيه جارة ولن دي مغزلون إنما لمن حديثه نافل أني دن لألا كازو karanta a wani wuri zaka ji cewa akwai magana ga wani hadisi a sahihin bukhari amma akwai magana akan sa to wannan ɗaya daga cikin ɗan kadan ne ba su da yawa amma kuma duk da haka malamai sun kwalkwalo hanyoyi da suka samu cewa wannan din ma ya tsira ba hadisi ne dha'ifi ba haka daga baya har shi albani yake cewa da ina dha'afa wannan hadisin amma shi ma yace ya samu musu hanyoyi daban ba waɗannan ba don haka hadisin ya inganta mun fahimci wannan yau kaga kenan dai maganar a cewa hadisi ne a bukhari ya zama dha'ifi har yanzu dai tukuna kasancewar a ga waɗannan maganganu da malamai suka ambata na fata mun fahimci yadda abun yake yauwa to shine banda wannan abu ya faɗi cewa shi ma albani yake cewa ta'liqin da yake akan al-mubaraza ai mun yi magana akan faqad barazani ko bil muharaba dinnan kuna bina yawwa to albani ma yake cewa lakin lafzul mubaraza lafazin nan na mubaraza laysa inda al-bukhari ba cikin bukhari kamar da malam salih abdul aziz ali sheikh ya fadi yace wa inna ma huwa inda abi nu'aym wa ghayrihi wala alla shi ma daga nan daga magana albani ya dauko wannan magana a yace min hadisi abi umamata daga hadisin abu umama a wa fihi rawiyani da'ifani a cikin lafazin da yazo da wannan faqad barazani bil muharaba akwai masu ruwaya guda biyu wanda basu wanda suke da'ifai ne to wannan hadisi saboda muhimmancin sa malamai sun yi maganganu da yawa akan sa har sharhi aka yi kamar malam Shaukani yana da littafi da ya sa masuna al-qatrul jali fi sharh hadith al-wali Shaukani sharhi ya sa masa wannan suna akwai wani malami shi kuma Ali bin Naif Ash-Shahud shi ma yayi wani littafi sunansa Al-Khulasa fi sharh hadith al-wali yana shi wanda suka kawo wannan bincike yayi dogon rubutu akan a hadithan Bukhari da Muslim maganar ingancin su maganar su kan wani hadisi a ciki a ya kuma kawo wadannan hanyoyi da yawa har ma ya ƙara bincike mai ƙarfi ya samu wasu hanyoyin akwai riwaya ta Aisha wanda Urwa ya rawaito daga gareta da wani lafazin mai kama da wannan diddi akan hadisin wali din shi kuma wannan ingantacce ne ma ba matsala akan sa don haka yace wannan hadisin lafuzzan sa haka suke yadda suka zo kuma sun inganta me ake nufi da su shine abin da zamu ci ya fara mun fahimci abin yauwa am koma to cikin hadisin ko da yake malam Salih yayi wani sharhi nasa kuma yana da amfani ba laifi muji daga abin da ya ambata na sharhin waɗancan lafuza musamman inda yake cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu me ake nufi da wannan kuntu sam'ahu Allah subhanahu wa ta'ala duk inda ake magana akan wani abu da ya shafi zatinsa ko sifofinsa to kafin mu kutsa muna komawa asalin abin da muka sani dangane da sifofin Allah da sunayensa mun gane menene asali a babin sunayen Allah da sifofi asali shine ba magana sai maganar Allah ba magana sai maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akwai abin da shine ya tabbata kullum kafin ka ce komai akan Allah ka tabbatar da shi Allah subhanahu wa ta'ala ba shine wannan halittar ba, mun gane shi daban wannan halittar daban, mun gane. Ina so ban sani ba ko kuna fahimtar abin yadda nake so ku biyo mu. Yawwa, Allah daban, bayinsa daban, ta bangaren zati, ta bangaren sifa, mun gane wannan. Akwai Allah yana da zati, yana da sifa. Akwai bayin Allah ga sunan da yawa, kowa da zatinsa da sifarsa. Allah ba shi ne bayin nan ba, bayin nan ba su ne Allah ba. Wannan kofar farko tukuna sai wannan ta tabbata a zuciyarka. Duk abin da za ka gani da ya kama hanyar wani abu da zai nuna cakuɗe ɗaya ne a tsakanin bawa da halit da ubangijinsa, to kai kau da wannan ma'anar ba ita ba ce, ba zai yiwu ba. Na fata mun fahimci wannan tukuna. Yawwa, me yasa aka faɗi wannan? Kasancewa abinda ake nufi da kuntu sam'ahu shine zan zama jinsa, ma'ana zai zama ba zai ji wani abu ba sai abinda na yarda da shi. Wa basarahu, da kuma ganinsa, zan zama ganinsa, ma'ana ba zai ga wani abu ba sai abinda me na yarda da shi. Na fata mun fahimci abu. Hannunsa, kaga ba za ka ce Allah maɗaukaki ya zama hannun ɗan adam ba, mun fahimci abu, ya zama hannu ta ɓangaren zati a haƙiƙance, dole ya zama ma'ana ce wata daban. Shi yasa suke ce ma wannan tafsiri ne bil lazimi, ba tawili ba, saboda abadan asali ne, wani asali ne da aka keta shi babba. In ka ce Allah ya zama hannun mutum ko Allah ya zama mutum, mun gane wannan. An rusa gaba ɗaya abinda Allah ya bamu labari a cikin Alkur'ani, shi daban, halittarsa daban. Ina fatan fahimci wannan. Don haka dole abinda ake nufi a wannan hadisi shine a Allah subhanahu wa ta'ala zai zama jin bawa, ma'ana ba zai ji komai ba sai alheri, ba zai ga komai ba sai alheri, ba zai damƙi komai ba sai alheri, ba zai taka da ƙafarsa ya je wani wuri ba sai gun alheri. Mun fahimci wannan abun? Ibnu Taymiyya ya amfani da yazo wannan magana, kamar da la'ala zamu zo gaba zamu ji wata daga ciki, yace wasu daga cikin sufaye sun kama wannan hadisin suna hujja da shi akan wahdatul wujud, maganar bawa ya zama Allah. To ai gashi nan Allah ne ya faɗi cewa zai zama jin mutum, zai zama kaza dinsa zai ma'a. Shin mutum me yake cewa a'a kudakata kudakata, ba a shiga wannan gun ba. Asali hadithin ka duba shi daga farkonsa ya ƙaryata wannan tunanin. Saboda me? Alhadith asbata abidan wa abdan, ko ba haka ba ne? Hadithin a ƙashin kansa kana karantawa ya tabbatar da akwai mai bauta da kuma ma'bud. Kai nake so in ce, yawwa, asbata abidan wa ma'budan, ya tabbatar da mai bauta, ya tabbatar da wanda ake bautawa, ko? Mu koma mu ga farkon hadithin, me yace? Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi, sai ce me, wa ma taqarraba ilayya abdi, bawana. Wannan me ma'anar bawana? Ha, me bautawa ubangiji, ko ashe akwai ubangiji akwai bawansa, basu cakuɗa ba, basu zama ɗaya ba. Na fatan fahimci asalin hadisin, shi zai koya maka cewa wannan maganar da za a fahimto wani abu cewa Allah wani ya zama Allah, babu ita a wannan hadithin. Yawwa, tunda tun farkon hadithin an tabbatar da akwai bawa daban, akwai abun bauta shine Allah subhanahu wataala daban. Na fata mun gane wannan. Yawwa, kuma sannan an yi zancen farilla, an yi zancen nafila. Wa yake farilla, wa yake nafila? Bawa ne. Yawwa, don haka babu maganar a ce nan abin da ake nufi a wani ya cakuɗa da Allah subhanahu wa ta'ala ya zama Allah. Wannan wata fikira ce ta auliya'u shaitan suka shigo da ita, ake so a nuna kamar auliya'ur rahman haka suke. Yau auliya'ur rahman ba haka suke ba. Na fata mun fahimci wannan. To mu je kan wannan ta'liqin Sheikh Salih Al-Sheikh, yace hadha al-qawl fi awa'il hadha al-fasl fihi al-bayan ala anna Allah jalla wa ala farraqa bayna awliya'i Allah wa awliya'i shaitan. Wannan magana a wannan fasali din, a farkon wannan fasalin akwai bayani akan a cikin ta akan cewa Allah madaukaki ya bayyana suwaye waliyan Allah, suwaye waliyan shaitan. Fa kaunuhu subhanahu, to muji yace kasancewar Allah subhanahu wa ta'ala yadhkuru fil qur'ani anna lillahi awliya yana ambata mana a cikin alqur'ani cewa yana da waliyai wa anna lishaitani awliya cewa shaytan ma yana da waliyai thumma la yufarriqu bayna ha'ula'i wa ha'ula'i bi sifati bima yu'lamu bihi ha'ula'i wa ha'ula sannan ya zama cewa Allah bai bambanta mana da siffofin waɗancan daga waɗannan ba a ce ga wannan waliyan Allah su ne kaza masu siffa kaza ga waɗancan kuma waliyan shaitan su ne masu siffa kaza a ce wannan ba a faɗe shi ba ya ce haza mumtani'un wani abu ne da ba zai yiwu ba li'anna Allah jalla wa jalaluhu domin ku Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala hadha alqur'ana furqanan Allah ya sa ma alqur'anin nan suna me alfurqan alfurqan ma'anarsa mai bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin abubuwa da suka cakudu suka yi kama da juna a bambance a wannan fa daban wannan ma daban shine asalin abu shi yasa a wannan babin ma awliyaullahi daban awliyaush shaitan daban ga halayensu ga siffofin su zamu ji abinda zai bambanta wannan da wancan da fatan muna gane qala Allah mu dauke yana cewa da ma tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi Allah subhanahu wa ta'ala albarkatu sun tabbata gare shi shine wanda ya bambance ai ya saukar da alfurqan walqur'ani wanda shine mai bambance tsakanin wato gaskiya da ƙarya ya saukar da shi ala abdihi akan bawansa to sai ce fa huwa alfurqanun bainal ashiya'il mutaqabila shi alqur'ani mai bambancewa ne tsakanin abubuwan da suke fuskantar juna allati qad taltabisu wanda za su iya cakuɗewa a kasa gane ɗayan tsakaninsa da ɗayan wa min zalika daga cikin waɗannan abubuwan akwai wasfu awliya'ir rahman wa wasfu awliya'ish shaitan siffofin waliyan Allah da siffofin waliyan shaitan wannan suna cikin abubuwan da za su iya cakuɗi domin sun fuskanci juna in an ce muqabala shine opposite yau waɗannan na Allah ne waɗancan kuma na shaitan to za su iya cakuɗi a kasa gane bambanci tsakanin wannan da wannan don haka dalilin bayanin Allah subhanahu wa ta'ala kenan a bambanta cewa waliyan Allah fa daban waliyan shaitan daban kuma shine sababin rubuta wannan littafi da fatan mun gane wannan yawa sai ce fal furqanu qa'imun bayna hadaini alhizbaini wa bayna hataini alta'ifatain akwai bambanci kuru-kuru yana nan tsaye kowa zai ganshi tsakanin waɗannan bangarori guda biyu wato waɗannan ƙungiyoyi guda biyu ha'ula'i lahum sifatun wa ha'ula'i lahum sifat waɗannan suna da siffofinsu waɗancan ma suna da siffofinsu a'azamu ma fil qur'ani min wasfi awliya'illahi jalla wa ala mafi girman abin da ke cikin alqur'ani wanda ya bambance tsakanin waliyan Allah ya bayyana siffarsu shine suwa ayatu surati yunus ayan nan ta surati yunus allati istadalla biha wadda malam ibnu timiya ya kafa dalili da ita wa hiya qawluhu ta'ala ita ce fadin Allah madauki da yake cewa ala inna awliya'allahi la khawfun 'alayhim wa lahum yahzanun ayan nan ita ce mafi girman ayan da ta bambance tsakanin akwai waliyan Allah akwai kuma waliyan shaitan ina fata mun fahimci wannan ta bayyana kuma sifa ta waliyan Allah din ita ce alladina amanu wa kanu yattaqun sune waɗanda suka yi imani kuma suna bin dokokin Allah fa bayyana jalla jalaluhu ko jalla wa ala Allah madaukaki ya bayyana annal awliya'a humul ladina amanu wa kanu yattaqun ya bayyana mana cewa waliyai su ne waɗanda suka yi imani kuma suna tsoron Allah wa minal mutaqarrir yana cikin abubuwan da suke tabbatattu annal imana yataba'adu cewa shi imani fa yanki-yanki ne na wani ya fi wani shi ne ma'anar yataba'adu saɓanin ƙaulin khawarij da mu'tazila da suke cewa al'imanu shay'un wahidun la yatajazza'u wannan su yake raddi a kai mun san ƙaulin su abin suke nufi shine shi imani abu ɗaya ne ina ji mun yi magana akan wannan ko makon da ya gabata ba sai mun lanata ba don haka imani yanki-yanki ne idan mutum ya yi aiki da wannan imaninsa yana ƙaruwa gwargwadon aikin nan idan mutum bai aiki da shi ba imaninsa na raguwa gwargwadon rashin aiki da wannan abu yawwa sannan sai yake cewa wa annahu darajatun kuma hawa-hawa ne shi imani ba'du ha fawqa ba'din wani sashen yafi wani sashen wa anna taqwa kadhalika haka nan tsoron Allah shi ma haka yake ta taba'adu wato yana yankuwa zuwa ga bangare-bangare wato ba juz'i ɗaya ba ne wannasu fiha mukhtalifuna mutane kuma dangane da tsoron Allah sun sassaba wani yafi wani tsoron Allah kullun ya'khudhu minha bihasabi ma yusira lahu kowa yana daukar gurgudan abinda aka yassare masa ne fa nataja min zalik don haka daga wannan zamu samu natija sakamakon shine أن الأولياء أيضا ليسوا على مرتبة واحدة سي مغاني أشي وليي سوما ba matsayinsu dai ba tunda abin da yasa suka zama waliyai imani ne da takawa ko to da imani da takawa ba daraja dai bane na wani yafi wani to ashe waliyai ma ba matsayinsu dai ba wani waliyin yafi wani waliyin haka ne yawa duk walittakan mutum ba zai kai Abubakar ba ballantana a ce ya tsallake ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani waliyi da ya kai annabi guda daya a duniya mun gane yawa duk waliyai matakai matakai ne na'am wani yafi wani wannan fa in ya tabbata waliyin ne kenan da siffofin da zamu zo mu ji yawa sannan sai yake cewa wannan sufiya mukhtalifuna kullun mun ga wannan sai yake cewa bal hum maratibu su waliyai martaba martaba ne hawa hawa suke fasifatul awliya allati tajma'uhum siffar waliyai wanda ta hada su siffar da ta hade kowa yana da ita annahumul mu'minun al muttaqun cewa su ne masu imani kuma masu takawa والمؤمن هو المؤمن بالله ورسوله to ga inda ake fara ga inda zan sai yake fara fitowa shi ba mu'mini in aka ce mu'mini to shine mai imani da Allah da manzon Allah wa bi kitabihi da kuma littafin Allah fala yutasawwaru min alwali ba a iya tunanin cewa ba zai zo ba a cikin tunanin mutum a ce ga wani wali ya yassara gare shi wai ya samu al-khuruj an amrillah ya fita daga umarnin Allah mun gane abin da ke nufi ma'ana wai a ce ga wani wali saboda ya gawurta to ya fita daga umarnin Allah sai shi yaje abin da ya ga dama kuma ma'ana tsarin Allah daban tsarin sa daban to babu walittaka mun gane wannan yau zai zo kawo mana wani lafazi da sukan kawo su hujja da shi yana cewa ba zai yi ba a samu wali ya fita daga umarnin Allah wa amri rasulihi da kuma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa amri kitabillahi da umarnin littafin Allah li ahwa'in wa li ara'in saboda san zuciya da wasu ra'ayoyi a ce yazo da wasu san zuciyarsa yazo da wasu ra'ayoyi nasa sai abu ra'ayoyin nasa da yazo da su koda ba a fahimce su ba sai a bar maganar Allah a bar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan babu ma'ana abin da yake magana anan yan uwa mu gane ba zai yiwu ba mutum waliyin Allah ne shi sannan ka gan shi a cikin ayyukansa ya fita daga umarnin Allah Allah ya ce ai dama shi yana bin hagu in an ce masa ya dawo dama ya ce ku ne ba ku gane ba kuma ga zahirin Qur'ani maganar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk daman nan suka ce ai kun gane wannan to wannan alama ce ta ba waliyin Allah bane wanda zai zo ya aikata misali Allah ya ce kada ai zina yazo yana zina yace ai gaba ɗaya ma duk jikin kowa duk ɗaya ne kawai saboda tsabar wahidatul wujud ai haka suke ko wato saboda suna asali sun riga sun yadda cewa ai komai ɗaya ne bishiya Allah ce daki Allah ne hula Allah ne don haka maza da mata dukkansu Allah ne in haka ne ina zancen haram da halal kawai an dage shi sai ku abin da kuke so to wannan kafirci ba addinin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama ina fitin mun fahimci abin ko yawa ba dama mutum waliyi ne kuma ya fita daga umarnin Allah ya zama ga umarnin Allah ayi kaza a bar kaza ya zama shi zai aikata kuma ya ce wannan shine abin da Allah yake so ina dalili ai ku ba kwa ganin abin da muke gani wane ne ku a wannan wahayi shine zancen yawwa Allah madaukaki baya karba wannan rashin hankali yawwa to shi da sai yake cewa bal huwa muttabi'un lilkitabi was sunna in dai wali na Allah ne to yana bin qur'ani yana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadhalika yace haka nan la yutasawwaru fil waliyyi ba a iya kawowa a zuci ma kawai ka kawo akan ka cewa waliyyi annahu sahibu kabiratin yana aikata kabirar dhunubi babban laifi aw sahibu israrin ko zama ma yana dogewa akan karamin laifi duk waliyin Allah zaka ganshi yana nesantar abin da Allah baya so in har za a samu ga mai da'awar wali walittaka sannan kuma yana aikata abin da Allah baya so in ka karanta Qur'ani ga abin da Allah ya faɗa baya san kaza shi kuma wali ne yana aikata wannan abu kaga akwai sabani kenan ko ba haka ba da maganar Allah da ta wannan mai da'awar walittaka to ba zai yi mutum ya zama waliyin Allah ba yana waɗannan ma abubuwa din dama zaman sa waliyin Allah dalilin sa shine imanin sa da Allah imanin sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imanin sa da mala'iku da littafai da manzanni da kuma ranar ƙarshe da imaninsa da ƙaddara sannan a aikace shi mai takawa ne duk abin da Allah baya so to shi ma baya so duk abin da Allah yake so to shi ma yana so wannan fa shi ne asalin sirrin kalmar wali kamar da zai bayyana mana bari dai kada mu mana azarbabi za mu zo mu ji sannan sai yake cewa ina ne yawwa wastimrarin fiha ko a ce ya doge akan haka israri da istimrari ma'ana su daya yace li anna taqwa domin ko ita taqwa hiya sifatuhu ita ce siffarsa allati lazamathu wadda ta lazimce shi tana tare da shi ko yaushe alladhina amanu wa kanu yattaqun duk inda aka ce wa kana kaza musamman dangane da alqur'ani zaka ga ba Allah madauke yana ce mana wa kana Allahu azizan hakima wa kana Allahu aliman hakima wa kana Allahu kaza da kaza to ba magana ce ta karkada ko ka'idojinka na nahwu ababil khabaru kana da akhawatuha a wannan gun ana zancen sifo ana zancen siffa ce lazima li mansufiha duk inda aka kawo wa kana Allahu aliman hakima ba sai ka fasara cewa Allah ya kasance kaza ba a'a Allah mai ilimi ne kuma mai hikima mun fahimci abu ma'ana duk inda aka fadi irin wannan sifa din ithbatin siffa ce allazima li mawsufiha to haka nan anan wurin inda aka ce allazina amanu wa kanu yattaqun to da imani da takawa siffofi ne lazimai ba sa barin waliyin Allah shine ma'anar abin da ake nufi karka kalli wa kanu yattaqun ka fahimci cewa a akwai wani lokaci da suna kan takawa to kuma akwai lokacin za su zo ba takawa in dai waliyin ne yalzamu at-taqwa wa yakunu wa takunu at-taqwa wa yakunu at-taqwa mulaziman lahu da'iman wa abadan wa takunu sajiyatan lahu wa sifatan na fata mun gane ta zama siffa ce gare shi kuma wato hali ne a kowane lokaci mai imani ne a kowane lokaci mai takawa ne kaga idan mutum zai halatta ma kansa yi abinda ba Allah madaukaki baya so ta ina za a gane imaninsa da takawarsa ba za a gane ba domin ma'anar imani ma'anar takawa shine ya zama kai imani da abinda Allah ya ce ai imani da shi kuma kana bin dokokin Allah ina suke ha a zuciyar kowa daga cikin mu kaga ba wani littafi ne daban wani yaje karbo nasa ba da zai bayyana a'a naku babu wannan a ciki wannan nawa ne ni kadai ni aka bewa babu wannan magana Allah littafi daya ba mu shine alqur'ani duk mizanin mu shine mu duba alqur'ani me aka ce duk wanda ya saba alqur'ani to ba akan daidai yake ba ba bayanin da zai a ce a alqur'ani yana da wata ma'ana ta zahiri da ta batini sai ka je gun sa shi kadai ya bayyana maka wannan ma'anar ta batini babu wannan yau ba a musuluncin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yau shi musuluncin da yazo da shi musulunci ne na bin zahirin shari'a ita ya bi kuma ya mutu akai bai dauki wannan mudidin mu kyale wannan zamu zo kansa akan maganar wannan zahiri da batini duk malamin ya kawo mana nan gaba insha Allah zamu ji sai yake cewa saboda me yace hiya sifatuhu allati lazamathu alladhina amanu wa kanu yattaqun yace wa ta'biru aw isti'malu amfani da ko ta ingance ta'biri ana nufin expression wato sa wannan lafazi amfani da wannan lafazi kaman haka da aka ce kanu yattaqun yufidu thabata hadhihi sifa yana ba mu fa'idar tabbatar wannan sifar ta imani da takwa a cikin kowanne wali fa idza kana kadhalika in ku haka ne kana wasful awliya'i fil qur'ani annahumul mu'minuna al muttaqun ashe abinda ake nufi a qur'an sifar waliyai a qur'ani ita ce sune mu'minai sune masu takawa a kowanne yanayi in ka sami an fita daga imani an fita daga takawa to dama walittaka ta shedan ce ba ta Allah ba da fatan ana fahimta yace amma wasfuhum fi sunna siffar su kuma a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace faqad jaa bi akthara tafsilan fi hadith al waliy al ma'ruf siffofin waliyai a sunnar a hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu inda suka zo bayani kuru-kuru irin wannan hadithin nan da ake ce ma hadithin wali wanda ya bayyana wa huwa ma rawahu al-bukhari rahimahullahu wa ghayru shine hadithin da bukhari ya ruwaito da shi da wanin sa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ka wannan hadithin yaqulu Allah ta'ala man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فشيني ما وانا ندب من كرم تعيقو من جفصر شيني ما لم يكي شوا هنا الفرائض أحب إلى الله جل وعلا من النوافل farillai Allah ya fi son su akan nafilfili, wato in aka gwada kamar na gaya mana dazu akanin farilla da nafila, to Allah ya fi son farilla akan nafila. Duk mutumin da farillar sababu ita bata cika ba, to nafila ba za ta yi masa amfani ba. Sai idan an samu yana yin farillun amma kuma an samu dan gibi nan da can, to akan dauki nafilfili su cike gibi. Amma mutum ya aje farillar gaba daya ya zama cewa sai nafilfili zai yi, to nafilfilin ba za su yi masa ba. To ina ga wanda ma baya farillar baya nafilar, akwai wanda ya aje ma gaba daya sallah fa baya yi, ko babu sallah, wani ma yace haji ma aje ayi ta shan wahala, ko ce ka zama wai ka zauna ba kawai da kai wai kana ta wani yawo haji kana ta shan wahala, ka zo kawai wani ne kawai zai sa ka a layin sa ku tafi shikenan sai ka tafi aljanna. Wannan akwai a banda wasa da addinin musulunci, akwai renin hankalin mutane, yawa akwai kuma tsabar jahilci da mutane suka zauna suka yadda da shi, shi yasa kowa ma zai kawo musu irin wannan wasan su dauka. Duk lokacin da mutum zai dauka ana karanta alqur'ani din nan, ana haddar alqur'ani, alrammomi suna shan wahala, haddasa yawo a karbo wannan aje wannan wuri neman ilimi, duk ya zama cewa kawai shi ke nuna Qur'ani ba shi ne wani amfani, da ka shiga wancan layin gaba ɗaya an sauke maka Qur'ani, to da wace shari'a za a yi amfani kenan? Tawa na waliyi, ga sunan su kuma waliyan su ma daban-daban, wannan ya saba wannan, yau ana ta wannan sai a bar wannan sai a koma wannan, ana ta wancan sai a bar wannan a koma, to wannan ne ɗaya. Ga kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi guda ɗaya, bayansa babu wani annabi, ga Allah abin bauta shi kadai, babu wani abin da cancanta a bauta masa, maganarsa guda ɗaya ce tana nan ga tana a cikin alqur'ani, bai canza wata ba tun da ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan qur'anin, wanda duk zai zo da abin da ya saba alqur'ani, to ba addinin annabi Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam yake yi ba. Ya fata mun fahimci abu, yawa shine kuma ya cigaba yake cewa bayan ya ce nafila farilla kai tafi soyuwa a gun Allah, Allah ya fi santa akan nafila, sai ce wa ziyadatu تقرب العبد بالنوافل قارن كسنتر باوا زواغ أبنجزنسا تهني النافل فلي سبب في محبة الله شكما سببينينا أن لا يسوشي وقاشي أقوان ندع ايكنسا فرلا كتعيد دوكاك تبتد كيني باوا ألا شيني أبنجز وانا شيني ببان ايكن فرلا كما اتفسو دومن اتشي ذاتي تمييزي أبنبان شيس أكانن wanda yake bawa ne bai halicci sama ba bai halicci ƙasa ba, baya zubo da ruwa, in an yi ruwa zai jika shi, zai yi datti, zai yi ƙazanta, zai nemi omo zai wanke kayansa, ko ba haka bane? Wannan shi sunansa dan adam, ba zai zama Allah ba. Yawa Allah kuma shine mai ruwa, ya zubo da ruwa daga sama, ya halicci sama, ya halicci ƙasa, ya halicce ka. Don haka akwai bambanci tsakanin wannan da wannan. Farilla ita take tabbatar da bawa bawa ne. Nafila amfaninta shine ya zama Allah ya kusantar da kai ya zama yana son ka. Shine amfanin nafila. Ya fata mun fahimci abu. Kamar yadda nassin hadisin ya bayyana. Yace wa ziyadatu taqarrubu bil abdi bin nawafil sababun fi mahabbati Allah jalla wa ala. Ya abdihi cewa Allah ya so bawansa. Qala Allah madaki yace a wannan hadisin fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu. In na so shi to sai in zama jinsa, alladhi yasma'u bihi, wanda yake ji da shi. Mana yace sam'ahu jinsa anan yani yusaddadu fi sam'ihi, Allah zai datar da shi dangane da jinsa. Ba za ka ganshi yana jin kada kada ba, ba za ka ganshi yana jin gulma ba, ba za ka ganshi yana jin duk abin da yake saban Allah ba. Kunnan nan ba zai amfani da shi wajen jin haramun ba, shine ma'anan Allah zai zama jinsa din. Ina fata mun gane wannan, yawa. Amma zancen mutum ya dauka cewa Allah subhanahu wa ta'ala da zatinsa ya zama dan adam, wannan babu shi. Hadithin baya nuna haka, babu wani abu a cikin Qur'ani ko sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da yake nuna haka. To sannan yake cewa fala yasma'u, ban zo nan ba ko, yusaddadu fi sam'ihi, kana Allahu sam'al waliyyi, Allah ya zama jinsa, yani abinda ake nufi shine saddadahu fi sam'ihi, yasa ya dace a wajen jinsa. Fala yasma'u illa ma yuhibbu rabbuhu wa maulahu, ba zai ji komai ba sai abinda ubangijinsa majibincin lamarinsa ya yadda da shi yake son sa.
وبصره الذي يبصر به يعني شما أسدده في بصره زن ديتاش إن سايداتي وجن أبن دزيغني فلا يبصر إلا ما أحب بزيغونا أبو بسي أبن دا الله يكسو كاقا بزيغ حرام با هو بزيغ أبن دا الله يحرم تابا كاقا كنا أشي باشي باكا لما تروني إذا فتن فهمش أبن يو بلن تنا أشي أن تاكو ديما وأنزم أبو ديا illa ma ahabba ba zai ga komai ba sai abin da Allah subhanahu wataala ya gani ayi amma Allah yake so wala yasta'nisu fi basarihi illa bima ahabba haka nan kuma bawa ba zai natsu ya samu daiba kewa da wani abu ba a idan sa wai ya zauna yana jin dadi a zuciyarsa da wani abun kallo idan ba abin da Allah yake so ba wannan shine waliyi saboda wannan shine aidan ma kamalar takawa ko takawace za ta sa ba za ka ganshi ya zauna yana kallon haramun ba ya bude yana kallon abin da Allah ya haramta shi ko a talabijin ko a internet ko a menene to wannan sifar aikata wannan abun ta raba shi daga kasancewarsa waliyi ya rabu da takawa takawa ita ce ya gudu kar Allah saboda wannan abin da ke cikin nan Allah baya san sa mun fahimci abin yawa Allah ya zama idan mutum ko ya zama ganin sa shine ya zama me ya hana shi kallon abin da ba daidai ba sai ya zama duk lokacin da zai ga abin da ba daidai ba to zai kawo da kansa kuma ba zai kalle shi ba zai zama ku a koyaushe yana kallon daidai ne yana kallon abin da ke halal in ba a samu haka ba to ya zama ba wali ba na fata mun fahimci abu sannan sai yake cewa waya da hullati ya butsu biha wa rijla hullati yamshi biha yani shi ma yace wannan abin da yake nufi yusaddadu fi hadha kullihi Allah zai datar da shi a waɗannan abubuwan gaba daya فلا يبطش بيده الا فيما اذن الله جل وعلا به بزي كاما يزي بزي سا هنن ساي دمكي وني ابو با سي ابند الله مدوكاكي yake so ya yadda da shi yawa kaga ba sata ke ne bazai halatta wa kansa dukiyar mutane ba duk abinda ya dauka da banasa ba yayi sata li wali ko baya sata wala yamshi bi rijlihi illa bima yuhibbu Allah jalla wa ala haka nan bazai taka kafarsa ya tafi zuwa wani wuri ba sai zuwa inda Allah madaukaki yake so sannan yace wala in sa'alani nan yayi zo sharhin wadancan maganganu ina fata mun fahimci wancan gefen dai ko magana kuntu sam'ahu basarahu da sauransu yawa sannan yace wala in sa'alani da zai roke ni ya tambaye ni wani abu la'utiyannahu lalle zan bashi yani annahu mujabud du'ai haka karin sifofin sai bayyana suke in ka fahimci hadisin sosai ma'ana idan mutum waliyi ne sai Allah ya sanya shi mujabud du'ai me ma'anar mujabud du'a wanda ake karbar addu'arsa in yi addu'a sai Allah ya karba saboda me saboda salahar zuciyarsa shi mai imani ne mai bin dokokin Allah in ya roki Allah saboda shi ya zama na Allah Allah madaukaki yana son sa ya ja shi kusa da shi yana cikin na daban din sa to sai zama in ya roke shi ya Allah kai mun kaza sai Allah ya masa mun fahimci wannan saboda ya tabbatar da ubudiyya tsakaninsa da shi kuma ya bauta masa yayi nafilfili har ya so shi sai ya zama haka kaga kenan ashe hanyar da za a zama wali sune waɗancan hanyoyi ayi farilla ayi nafila ayi imani a tsaya da dokokin Allah ba dokokin wani ba to shine sannan kuma yake shi gaba yake cewa wala in ista'adani in ya nemi tsari na la u'idannahu zan tsari shi wa ma taraddatu shi ma wannan yana babin ijabatu du'a wannan tunda shi ma roko ne ko yawa yace wa ma taraddatu fi shay'in ana fa'iluhu taraddudi fi nafsi ay fi nafsi abdi almu'min lan ya tsallake ya cire qabdi ko kuma yake a hadisi ma'ana wa ma taraddatu ban taba kai kawo ba fi shay'in ana fa'iluhu a wani abu da zan aikata shi taraddudi irin taraddudin da zan yi ko nake yi ko kai kawon da nake fi nafsi abdi ta fi qabdi nafsi abdi wajen karɓar ran bawa na almu'min mu'mini yakrahu almauta gashi dai shi yana kin mutuwa wa akrahu musa'atahu ni kuma ina kin munna na masa wala budda lahu minhu shi ko gashi mutuwa babu makawa sai an yi ta wannan shine ƙarshen hadisin to nan akwai buƙatar magana akan taraddudi me ma'anar taraddudi a danganawa Allah taraddudi me ma'anar taraddudi to ga abinda malai faɗa kada mu bata mana lokaci yana cewa at-taraddudu huna abinda ake nufi taraddudi takallama alaihi ahlul ilmi bi kalimatin malamai sun tattauna akai wannan ya faɗi nasa ma'anar wannan ma ya faɗi nasa ma'anar yace wa asahhu zalika mafi inganci nan malamin ya kyale mu ne ya kawo abin da ke shine mafi inganci dangane da fassarar wannan taraddudi din da haka mun ka gane wannan shikenan ka kyale sauran maganganu asahu zalika anna taradduda mithlu sifatil ukhar shi taraddudi din nan kamar yadda sauran siffofi da ake danganawa Allah madaukaki ne allati hiya sifatul makri kamar siffa da ake wayamkuruna wayamkurullah ko yawwa walistihza'i Allahu yastahzi'u bihim duk kamar yadda yazo a cikin alqur'ani ko to shi ma haka zaka dauke shi wa nahwu zalika da makamancin waɗannan siffofi min jihati ta bangaren annahu cewa yakunu naqsan wa yakunu kamalan cewa waɗannan abubuwan guda biyu ai suna zama naqs suna zama kamal suna zama tawaya suna zama kamala misali yanzu makaru in an ce makaru me makaru me makirsi ai shi ma dai makarun ma Hausa ce dai ba Hausan daukowa yake kawai da Qur'ani ya Hausantar da ita ci din kawai ya kawo wanda babu ita ko makirci makru mimun ne da kafun da ra'u to a Hausancen me ake nufi da makirci na'am kulle kulle dai dai ne wannan haka ne da me kuma eh takidi ho wannan shi ma daga Hausa daga Larabci aka dauko takidi karfafawa ne amma kuma mun muka bashi wata ma'ana kai mutum wani takidi ma'ana ka dan kintsa masa wani abu eh kulle kulle dai a Hausan daidai ne yau da kuma mutum ya zama ana wani shirye-shirye ko na cutarwa ko na alheri to shine abinda malami yake so mu gane anan shine irin wannan lafazin ai yana zuwa da ma'anar alheri yana zuwa da ma'ana marar kyau kuma ko yawa to sai a dauki in Allah yace yayi wani misali inda yake cewa wayamkuruna wayamkurullahu wallahu khairul makirin ya zamu sai anan dangane da Allah nasa gabaɗaya komai kamala ce babu naqasu Allah babu naqasu a cikin abin da yake don haka Allah ba kullakulle yake yi na cuta ba dan adam shine yake yin kullakulle na cuta wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah ko yayin da kafirai suke maka makirci suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makirci suna kullakulle suna shawara ana meeting a darin naduwa a tsara ya za a yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya zama cewa a tabbatar da shi a hana shi fita ko a kashe shi ko kuma a fidda shi a kore shi wannan shine me makirci na kafirai wannan kun ga na sharri ne wayamkuruna wayamkurullahu su suna nasu Allah na nasa shi na Allah dan ya fidda manzansa ne ya hana a cutar da shi kun ga na Allah menene alheri ne na fatan fahimci wannan to haka wannan lafazin taraddudi shi ma sai a raba shi biyu akwai inda yake zuwa da ma'anar sharri da naqasu to wannan ba na Allah bane akwai inda yake zuwa da ma'ana ta kamala babu naqasu a ciki to shine na Allah mun fahimci abin ga fassara mai kyau da malami kawo mana da hadda misalai da zasu gamsar da mu ba sai mun na kawo mana wani ba sai fa yakunu naqsan taraddudi zai zama naqasu da tawaya idza kana taraddudu ma'a adami ilmin ko ma'a adami ilmin bil aqiba domin me amana taraddudi dama ka rika kai kawo kokonto idan kokonto ya zama an gina shi ne akan rashin sanin me zai je ya dawo ko to wannan shine mai naqasu kamar mu kokontan mu yan adam idan mutum yana kokontan yayi kaza ne ko kada yayi kaza yaje wuri kaza ko yace kaza ko kada yace kaza ai yana yi ne saboda me bai san me zai faru ba idan yayi bai san me zai faru ba idan bai ba ko wannan taraddudi ne irin na dan adam akwai na kaso saboda me akwai adamu ilmin bil aqiba makomar karshen abun ba mu san shi ba ina fata mun gane wannan yawa sai sai li annahu yakunu min nata'ijil jahli domin sakamakonsa jahilci ne ma'ana saboda rashin sanin abin da zai dawo ya kai ya kawo ne shi yasa akai taraddudi yace fal mutaraddidu shine kai kawo mai kokonto ya taraddadu yana taraddudi wa yakunu naqsan fi haqqihi annahu taraddada kuma sai ya zama cewa naqasa sai dangane da shi cewa yayi me yayi kokonto din nan li annahu la ya'lamu al-aqiba domin bai san abin da zai je ya dawo ba sakamakon wannan abu aw li khawfihi ko saboda tsoron sa wa adami jur'atihi ala al-amri da rashin karfin zuciyarsa akan yin abu. Jur'a shine karfin zuciya, rashin tsoro. Yawa auli adami qudratihi alayhi, ko kuma saboda ba zai iya ba, bashi da iko, ya shukku, dan haka shi yasa yake kokonto, hal huwa yaqdiru aw la yaqdiru, zan iya wannan abun ko ba zan iya ba, shi yasa yake kokonto. Muna fahimta? Aw hal sayaqwa aw la yaqwa, ko kuma shin zan ina da karfin da zan yi abu kaza ko ba ni da karfi. Wa adamu ilmihi bil aqibati, rashin sanin sa ga me zai je ya dawo aqibar abu, hiya sababu hadha taradudi, shine sababin sa na yin wannan kokonton. Ko da ya san abun, ai ba wancan kokonto, sai ce kawai bari in je in nayi kaza ne zai faru, na sani. Ina fatan fahimci abun. Yawa ai za ka ga koda a rayuwar mutum da kullum abinda baka kokonto ka san sakamakon sa, kawai za ka ga cewa gaba gadi za ka je kai. Amma dama kokonto yana zuwa ne saboda me? Karshen abun baka da tabbas a kansa, shine ma'ana. To sai ke cewa wa hadha taraddudu naqsun, wannan tawaya ce, irin wannan taraddudin, wannan kokonton tawaya ce na kasu ne. Wa hadha manfiyun anillahi jalla wa ala, wannan ba a dangadawa Allah irin wannan taraddudi din. Mun fahimta? Yawa wathani, to ga nau'i na biyu taraddudin. Yace wa huwa taraddudun baina amrayni, mutum ya rika kokonto ko kai kawo tsakanin abubuwa guda biyu. Kullun minhuma huwa haqqun, kowanne ɗaya daga cikin abubuwan biyu gaskiya ne. Wa mahmudun fi nafsihi, abin yabo ne a zatinsa shi wannan abu. Walakin yakhtalifu al-ikhtiyaru, zabin ne yake bambanta, bi hasabi ta'alluqihi bil mukhtari lahu, saboda alaƙar wannan zabin da wanda za a zabawa din. Ba ku gane ba gaskiya ko? Yawwa mukuma yace wa huwa taraddudun baina amrayni, kai kawo ne mutum yake yi. Ga misali nan ya kawo, za mu fahimta mun karanta misali, amma ina so su ba kansu kalmomin mu fahimce su kafin mu ji. Yawwa yace abinda ake nau'i na biyu na wannan taraddudi wanda yake mai kyau kuma babu na kaso a cikin sa, shine taraddudi tsakanin abubuwa guda biyu. Abubuwan nan guda biyu, kullum minhuma haqqun wa mahmudun fi nafsihi, gaskiya ne kuma abun yabo ne, ba abun suka bane, mun gane aikin alheri ne guda biyu. Lakin sai dai yakhtalifu al-ikhtiyaru, tunda an ce taraddudi, ai akwai magana zabe ce ko? Ko kai ko ayi wannan ko kuma ayi wannan, to sa zaben ne, zaben da zakai tsakanin wancan da wannan ya saba, saboda me? Bi hasabi ta'alluqihi bil mukhtari lahu, kai ka kasa ma'ana baka tantance bane kai tsakanin wannan da wannan, saboda alakar abun da shi wanda kake wa zabu, ba kai kanka ba, kai taraddudinka wajen wanne zaka zaba masa, wanne ne yafi masa alheri, kaza ne tafi masa alheri ko kaza ne tafi masa alheri, ba kuma saboda baka sani ba, amma so kake ka bashi mafifici, mun gane, dangane da shi wanda za a zabawa din, anan ne bangaren abun yake. Amma kai da zaka zabi wannan zaka yi ko wancan, to ka san sakamakon abun, kawai dai kuma ka san kowanne alheri ne, amma dangane da a cikin su wanne ma zaka bashi ne, wanne ne shi zai fi so, mun fahimci abun? Yawa shi kuma nan ba saboda rashin sani ba. Ina fata mun gane abun. Ga misalin nan, sai yace misali, misalin wannan fi hayatil bashar, a rayuwar mutane, misalin yana so ya bada labari, misali ne a harkar dan adam, a misali irin na dan adam, kafin mu ce to Allah ma haka ne, mun gane wannan? Yawa sai ce turidu an tashtariya liman tuhibbu shay'an, wani mutum ne kai kana son sa, kana so ka saya masa wani abu, tataraddadu baina hadha wa hadha, ko kuma taraddada baina hadha wa hadha, shi wannan abin da kake so ka saya masa ya akwai kai kawo a kansa tsakanin wannan da wannan, ta bangaren me? Min jihati, yace kai la min jihati adami ilmika bil afdal, ba wai saboda baka san wanne ne yafi ba, kai ka san wannan yafi wannan, amma sai ce walakin min jihati al ikrami, ta bangaren karramawa, so kake ka karrama shi, kana so ga wanne ne ma zaka fi karrama shi da shi, ai ana yin wannan ko ba haka ba? Yawa ni wannan gida zan saya masa ko ko mota za a saya masa, misali in kada so ka karrama mutum, kaga ka san kaza yafi masa kaza yafi kaza amma ta bangaren cewa shi da me ma zaka karrama shi ne kaza zaka na cewa ni in karrama shi da kaza ne ko in karrama shi da kaza ne ba saboda rashin sani bane kun ga wannan ko abubuwa ne guda biyu ga su a gaban ka duka alheri kana son kai masa wannan ne ko kai masa wannan kaga wannan babu zancen rashin ilimi a cikin sa da fatan mun fahimci abu ta hanyar misali yawwa shine sai yake cewa hadha taraddudu laysa binaqsin to wannan taraddudin ko kwantanka akan ka saya masa mota ko ka saya masa gida ka saya masa babur ko kai masa aure waɗannan abubuwan ka san wanne ne yafi amma so kake ka ji ka karrama shi da ɗaya daga ciki ta bangaren kenan shine ma abin da yake nufi da yake cewa min jihati ko bi hasabi ta'alluqihi bil mukhtar lahu shine nan saboda alakar shi abin zabin bil mukhtar lahu da shi wanda za a yi wa zabi din ina fata mun gane yanzu ko yawwa sai ce anta al'an a yanzu kai baina karamin wa baina akram tsakanin abu ne na karamci tsakanin kuma abin da yafi shi karamci ga abin da yake karamci ga abin da kuma yafi wani karamci wannan yafi wannan daraja yace fa hadha laysa naqsan wannan ba tawaya bace dan kai tunanin zabi tsakanin wannan da tsakanin wannan wannan bawan Allah ne in ya zauna a duniya da'a zai ci gaba da yi ko in aka karbi ransa aljanna zai shiga wanne za a bar shi ya ci gaba kowanne alheri ne gare shi shine taraddudin da Allah madauki yake nufi anan ma'ana bai taba taraddudi akan ya kai kawo akan ya karbi ran dan adam bawan Allah mumini shine mafi girman taraddudin da Allah madaukaki yake yi cikin abin da yake aikatawa ya san aljanna tafi amma karramawa zai wa shi bawan ya ƙara tara lada ne a nan duniya a bashi ya ci gaba da ibada ko ko a karbi ransa ya je lahira ya zauna ibada ta yanke kuma ya ci gaba da jin dadi wanne ne akram ai aljanna ce akram ko to Allah madaukaki ya taraddudin ya karbi ransa ko kada ya karbi ransa shine ma'anar taraddudin anan na fatan fahimci abu ba maganar jahilci ba kamar yadda mu a tsarin mu dan adam muna yin taraddudi saboda me saboda ba mu san me zai kai ya kawo ba yanzu ina jin an fahimci abu ko yawa kafin malai tambayar mun fahimci abin sosai sai na man eh na eh abubuwa guda ne da ba wa duk alheri ne ko wanne yawa
ya gano wa walidin
da ya fi san
mota
yawa ya fi bukatar gida akan mota don haka a lokacin shawarar da zaka rika yi a zuciyarka nan shi ake cewa taraddudi yawa kaga ba jahilci bane yawa amma yanke shawarar da zaka yi wanne zaka yi masa ka san wannan ya fi masa wancan kuma bai kai wancan ba to kai tunani akan wannan ko wannan shine abin da ake yi taraddudi shine taraddudin da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi mun gane wannan yau dan haka wato wannan abin yana daga cikin abin da yake da muhimmanci daliban ilimi su san shi dangane da sifofin Allah da kuma sunayensa yana da muhimmanci ka san ka'idojin malamai a kai duk abin da yazo a nassi qur'ani ko hadisi kuma ya inganta to mutum ya kiyaye ƙaryata shi an fahimci wannan kada ka buƙaci a don me za a dangana wa Allah taraddudi kaga shi wanda yake son wannan hadisi in ya kalle shi ta wani gefe ya ce ai Allah madaukaki nan ya ce da bawa da abun bauta da abun bauta duk abu ɗaya ne ko saboda an ce kuntu sam'ahu to da zaka zo masa maganar sunayen Allah da siffofinsa ka ce to hadisin kuma ya nuna Allah yana taraddudi ta ce a'udhu billahi ai kuma dan me za a dangana Allah taraddudi kaga nan yayi inkarin wani abu a cikin hadisin da yake masa amfani a inda yake so yau to gun mai sunna baya haka kowanne karbowa yake sai ya tara in dai hadisi ya inganta to baka kore shi karka karyata shi amma sai ka ce ga abin da ake nufi domin in ka fassara shi da wata ma'ana da za ta saba babbar ma'anar da muka sani ta bambanci tsakanin Allah da halittarsa to wannan ya bata abin kuma Allah ba haka yake nufi ba mun fahimci wannan domin wannan ma'anar tana da wata natija da wannan natijar za mu gani a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aikinsa da za mu ji ya faɗi cewa to tunda ma duk abin ɗaya ne kawai ku yi abin da kuka ga dama to shi kuma ba mu taɓa gani ya faɗi wannan ba sahabbansa da suka fi kowa biyayya a wannan addinin ba su yi wannan irin abin da ake yanzu a ce a sakamakon an riga an haɗe ba ne don haka hadithin ba za ka fahimci batil a cikinsa ba ko ta magana na taɓa gaya mana ta Ibn Taymiyyah ko yana cewa babu wani mai bid'a da zai kafa hujja da wani hadisi ko wata aya da tai wai yana ganin zata taimaka masa akan manufar bid'ar sa sai ya face a cikin wannan hadisin ko ayar ka samu abin da zai masa raddi ya rusa wannan abin da yake nufi ko ba haka bane kun ganta yanzu anan yawa in sun dauki wannan gefen an ce ai ga kaza ga kaza to asali ga abin da kuma zai bata wannan ma'anar Allah madauki yayin isbatin akwai abidan wa ma'budan dan haka babu zancen hadewa ba kuma ita ake nufi ba mun fahimci abin
yawa to sai mu samu gurin tsayawa saboda lokacin ya ja da yawa kuma akwai abubuwa ga shi dai ta aliƙin wannan din ba mu kare ba ina ne za a tsaya mu karasa wannan baragarabin kawai sai a tsaya haka yace hadha taraddud laysa bi naqsin anta al'an bayna karamin wa akram wa hadha laysa naqsan wa hadha taraddudun fima yunasibu al muqtar la wannan taraddudi ne kai kawo ne cikin abin da yake ya dace da shi wanda ake wa zabi din hadha huwa alladhi min jinsihi ja'a hadha al hadith wannan shine wanda ta irin wannan bangaren wannan hadisi yazo ma'ana shine ake nufi a wannan hadisi wa ma taraddadtu fi shay'in ana fa'iluhu har zuwa karshe yace hadha taraddudul haqq wannan shine taraddudi na gaske at-taraddudul ladhi huwa kamalun shine taraddudin da yake kamala ce alladhi la naqsa fihi wanda babu tawaya a ciki bi wajhin min al-wujuhi ta kowace irin fuska to sai mu tsaya anan muna shi yau gaba insha Allah sai mu karasa wannan as-sam'u wal basar maganar kuntu sam'ahu din ba a kare ba har yanzu insha Allah kafin mu kare akwai sanarwa malam Dr. Rabi'u Yahya ya ce a sanar da yan uwa wanda suke karatu yau asabar ko akwai karatun alwajiz yayi tafiya baya nan wannan satin babu haka na gobe da na jibi ma'ana dai wannan satin duka babu da Allah duk wanda suke da alaka da abin sai su sanar addinin da ake karatu mun ji sanarwa karatun malam Rabi'u Yahya an ji yawa babu wannan satin yayi tafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu cikin salihan bayinsa cikin waliyansa masu tsoransa masu bin dokokinsa Allah ya tsare mu daga kowace fitina ya dora mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu bi ta dodar mu mutu akai wa afiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin wannan yana roƙon addu'a game da jarrabawa da za su fara ranar litinin in Allah ya kai mu fatan Allah ya sa a bada sa'a to Allah madauki ya ba ku sa'a a wannan jarabawa ya sa ta jarabawa sai da za ta zo muku da sauki kuma Allah ya sa jarabawar lahira ta fi ta sauki baki ɗayan mu Allah ya sa mu ci nasara a duk jarabawa da take gaban mu a wannan rayuwa ta duniya kuma rayuwar lahira in mun je Allah ya sa jarabawar da Allah zai mana ta zama mai sauki kuma mu ci baki ɗaya yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ga aikin da zai yadda da shi da aikin da zai samu cikin salihan bayinsa waliyansa waɗanda yake son su ya ƙara ban mana sifar masu imani da kuma taqwa Allah subhanahu wa ta'ala biya kowa bukatunsa na alheri wanda ke cikin wata damuwa ko rashin lafiya ko wata damuwa ta rayuwa muna roƙon Allah madaukaki ya yaye masa ya yaye mana baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana da'a gare shi ya kauda mu daga sabansa ya dora mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama ita ce zamu mutu akan ta wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah